من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala kamu yushadi yarga watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alayhi wa sallam 1442 kuma yau hudu ga watan tara miladiya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun hadisi a cikin littafin at-tajridu as-sarih li ahadisi al-jami' as-sahih wal-nafar babban malami الإمام العلامة الحافظ أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى وأن إذن الله عز وجل مجلس من ستين دقس قم من أتكن كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء باب الاستنجاء بالماء باب الذي بياني أكين تركيد هو الاستنجاء شيني تركيد هو tsarki na bawali ko kuma tsarki na bayan gida shi ne ake ce masa al-istinja'u. Al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi yake cewa arada bi hadhihi at-tarjamati ar-radd ala man kariha. Al-Imam Al-Bukhari ne asalin littafin ya kulla wannan babi ne domin ya raddi ga waɗanda suke ganin cewa ba a yin tsarki da ruwa, namiji ba zai yi tsarki da ruwa ba. An samu a cikin magabata akwai masu wannan fahimta, suna ganin tsarkin ruwa na mata ne, amma maza sai dai su yi tsarkin hoge, su yi istijmari. To shi yasa Al-Imam Al-Bukhari sai ya kulla babi sai ce babun al-istinja'u bil ma, babun abin da ya zo na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana yin tsarki da ruwa, maza ya halatta su yi tsarki da ruwa. وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم سنن ان سامو malamai magabata wadanda suke ganin cewa manzo Allah sun bai taba tsarki da ruwa ba. Kaga ba wani mutumin da zai ce ya san sunnan manzo Allah sama duka. Ba kuma za ku ji daga cikin haddasa sahabbai. A cikin masu wannan fahimta hadda wasu sahabban manzo Allah sallama. Su suna ganin namiji ba zai tsarki da ruwa ba. To shine sai ke cewa waqad rawa ibn abi shaybah bi asanid sahihah an hudhayfah ibn al-yaman radiyallahu anhuma. Al-imam ibn abi shaybah ya ruwaito a cikin al-musannaf din sa da isnadai ingantattu daga hudhayfah ibn al-yaman annahu su'ila an al-istinja'i bil ma, an tambayi sayyiduna hudhayfah bi girman sa sahibu sirri nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sama ya fada masa wasu abubuwa na sirruran ababen da za su faru a ƙarshen zamani na fitilu. Amma duk da haka an tambaye shi game da tsarki da ruwa. Fa qala idhan la yazalu fi yadayya natib, yace in ne tsarki da ruwa kenan to hannuna zai zama da kazanta a jikinsa, ai zan sa hannuna a al'aurata kuma in zuba ruwa, to in na gama tsarkin kuma akwai najasa a hannuna, kage yana nuna ba za a yi ba kenan. وعن نافع عن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء سنن ارويت عن نافع الماجر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتي عبد الله بن عمر بايا ينتلكي دهوا كاغ جرمان عبد الله بن عمر ده فقهن سا. وعن ابن التين وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما شيما يتي مبا ما ينتلكي دهوا. ونقل ابن التين عن مالك انه انكر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. فنن ابن التين اي daga cikin manyan malaman malikiya kuma malamin hadisi yana da sharhin bukhari da yayi shi ma ya ruwaito yace al-imam malik yace manzo Allah sama baya yin tsarki da ruwa. ابن حبيب daga cikin malaman malikiya shi ma ya ruwaito yake ce انه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم يتي با عين تركي ده هو هو ابن ابن شان tunda ana shan shi ba za a tsarki da shi ba, saboda ka in mutum bayan gida ya kama shi yayi ko bawali sai dai ya tsarki da hoge. To dole nan malaman a ruwaito da gare su
to shine al-imam al-bukhari sai zai kawo mana cewa manzo Allah sama yayi to da ka ayi kun ga abin dogara kenan to shi yasa sai yace an anas radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kharaja li hajatihi aji wa ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma'i daga anas radiyallahu ta'ala anhu khadimin annabi sallallahu alayhi wa sallam anas ibn malik manzo Allah sama shi ma ya masa addu'a ya masa addu'i manya manya shi allahumma tawwil umrahu wa barik lahu fi ahlihi wa malihi ya allah madaukakin sarki ka sa rayuwar sayyiduna anas ta tsawo ya dade a duniya sannan bayan haka ya allah ka masa albarka a cikin dukiyarsa da iyalansa an sha faɗa mana sai da ta zama gonar Anas radiyallahu anhu ta dabino su biyu take yin ƴaƴa a shekara sannan kuma a tsakanin ƴaƴa da jikoki waɗanda suka rasu kawai sai da ya rufe guda 120 ƴaƴansa da jikokinsa waɗanda ya rufe su suka rasu kafinsa sannan diyarsa Aminatu bintu Anas take cewa a cikin ƴaƴa da jikokin babanmu Anas akwai ƴaƴa sun kai 120 dukkanin su mahaddata alqur'ani ne alaran mumi kada addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to shine yake cewa kana rasulullahi sama idza kharaja li hajatihi manzo Allah sama idan zai fita domin ya biya buƙatarsa aji wa ana wa gulamun ni da wani yaro mukan zo mu bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana idawatun min ma'in a tare da mu muna ɗaukar masa da buta wacce a cikin butan nan akwai ruwa wa fi riwayatin min ma'in wa anazatin yastanji bil ma a wata riwayar aka ce muna riƙe ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam buta akwai ruwa a cikinta sannan wa anazatin da sanda yastanji bil ma'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin tsarki da ruwa to kage shi kenan wanda yace manzo Allah sama baya yi sai a ce uzurinsa bai ga hadisin ba ko kuma hadisin bai inganta a wajensa ba a lokacin waɗannan suna cin uzurorin da suke jawo kaga malami ya bada fatawa amma ta ci karo da hadisi al-imam ibn taymiya rahmatullahi alayhi rubuta littafin raf'ul malami an al-a'immati al-a'lami yana ba manya-manyan malamai tun daga sahabbai da waɗanda suka biye su har zuwa gobe har zuwa tashin alkiyama uziri akan me yasa za a samu maganganun su wani zubin sai su ci karo da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ya zama ba su ga hadisin ba domin babu wani malami na Allah da zai ga hadisin manzo Allah sama ya saba masa na biyu ya ga hadisin amma bai inganta a wajensa ba na uku ya ga hadisin ya inganta amma abinda kai kake tsammani na hukunci shi bai gan shi ba a ciki mas'alar da aka yi istinbati shi bai ganta a ciki ba to kaga su ne waɗannan manya-manyan uzurora guda uku da ake ba manya-manyan malamai idan aka ga maganganunsu sun ci karo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a musu rashin kunya ba a zaginsu amma kuma baya halatta ka ɗauki maganar su kai aiki da ita alhali ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine fiqhu na daidai to kun ga anan gashi Anas radiyallahu anhu ya ruwaito mun karanta da ku a cikin umdatul ahkam na al-maqdisi rahmatullahi alaihi riwayar da ya kawo ita tana cewa fa ahmilu ana wa gulamun nahwi ma'i idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma ya ce ni da wani yaro kwatankwaci na a shekaru sai mu riƙe ma manzo Allah sama ruwa a buta da kuma sanda sai manzo Allah sama ya yi tsarki da ruwa mu je mu kai masa inda zai yi tsarki idan ya biya buƙatarsa to wannan yana tabbatar da cewa manzo Allah sama yana yin tsarki da me yana yin tsarki da ruwa ashe tsarki da ruwa abu ne wanda to ba ma yi tsarki da ruwa ba da me za a yi Allah madaukakin sarki yana cewa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi Allah madaukakin sarki yana saukar yana ta sassaukan muku da ruwa daga sama li yutashirakum bihi domin ya tsarkake ku da wannan ruwa sannan cewa anzalna minas sama'i ma'an tahura muka saukar da ruwa wanda ya kasance mai tsarki daga sama malamai suka ce at-tahur at-tahir fi zatihi al-mutahhir li ghayrihi sai a siffanta shi da sifa ta at-tahur shi akan kansa ruwan mai tsarki ne sannan kuma zai tsarkake waninsa to kaga ruwa a shi da shi ake tsarki shi ne fi cancanta a yi tsarki da shi dukkan wani abu da za a yi tsarki da shi koma bayan ruwa to ko zai kasance mataimakin ruwan ne ko kuma ya zama mabiyinsa ko ya zama mataimakin ruwa in ka sa sabulu sabulu mataimakin ruwa ne domin sabulu shi kadai ba zai maka wanki ba in kuma an ce ba haka ba sai a gwada ko sabulu kadai ba zai wanki ba amma ruwa zai iya wanke abu ko da babu sabulu sannan inda ake yin alwala ko kuma a yi tsarki na hoge wato da dutse ko da takaddar bayi duk mataimakan ruwa ne to daga ruwa shi fi cancanta a yi tsarki da shi wannan hadisin akwai nau'ukan fiqh a ciki na farko jawazu husuli qada'il hajati min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi dalalatu kaunihi sallallahu alaihi wasallam bashara a cikin wannan hadisin akwai cewa ya faɗa mana cewa ashe manzo sunna yana biyan bukata yana biyan bukata ta dan adam yana zagawa a cikin wannan yana nuna ashe manzo sama mutum ne zalla sama mutum ne ka ce manzo Allah sama ba mutum bane akwai hadari a ciki na farko ka kare ta Qur'ani qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya ko sannan kuma na biyu a cikin halittun da Allah madaukakin sarki yayi babu wanda ya kai dan adam daraja walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila in ka ce annabi zama ba mutum bane to ba mala'ika bane kuma shi domin kafirai sun ce a saukar da mala'ika sai Allah madaukakin sarki musu raddi yake cewa walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajulan wa lalabasna 'alayhim ma yalbisu sun ce a saukar da mala'ika mala'ika ba jinsin su bane in da ma za a saukar da mala'ika a sanya shi ya zama shine manzo a ban kasa to za a sa shi ya zama namiji su kuma a wajensu sun ce mala'iku mata ne kaga akwai cin karo a maganganun su kaga da abin sai ya sake rikitar da suke sannan kuma ashnau kafirci ne ko mutum ya ce manzo Allah sama dabba ne to akwai na nawa sai aljini aljini kuma da kanshi ya tabbatar da bai kai dan adam daraja ba so daga ashe manzo Allah sama mutum gashi ma yana biyan bukata irin yadda sauran mutane suke biyan bukata akwai wadanda za ka ji su ce manzo sama baya bayan gida baya bawali baya majina ba duk wannan maganganu ne na ƙarya ba in ba su da dalili baya cin al-khasa'isun nabawiyya ka ce manzo sama baya biyan bukata hadisai ga sunan barkatai sun zo sun tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana biyan bukata irin wanda dan adam yake wannan hadisin hujja ne akan haka nabi khidmatu ahli al-fadl hadisin yana karantar da mu kaman hadisin da hadisan da muka karanta satin da ya wuce cewa waɗanda suke da daraja suke da falala kamar malamai da mutanen kirki to ana musu hidima ga Anas radiyallahu anhu yana ma manzo Allah sama hidima kuma a cikin yima manzo Allah sama hidima akwai albarka in baka samu albarka kowa ba in ka masa hidima to manzo Allah sama kai tsaye idan ka masa hidima to albarka ce na uku at-taba'ud li qada'il hajati 'anil nas idan mutun zai biya bukata yi nisa da mutane kar ka zo kana yi biyan bukata a gaban mutane Allah madaukakin sarki sikiyun ne hayyun ne Allah yana son rufa asiri kuma yana rufa ma bawa asiri so da ka ba a yadda mutun ya zo ya rika bayyana ya rika yin irin waɗannan abubuwan a gaban mutane ba tafi can bayan gari ko ka shiga ban daki shine sunna sannan fiqh na hudu subutul istinja'i bil ma'i wa mashru'iyyatuhu ya tabbata kenan ashe ana tsarki da ruwa kuma shari'ar musulunci ta tabbatar da cewa ana yin tsarki da ruwa, sunnar manzo Allah sama ta tabbatar da manzo Allah sama yana yin tsarki da ruwa, ba kamar yadda waɗancan manya-manyan jigajigan malamai suka tafi a kai ba. To al-Imam Ibn al-Mulaqqim rahmatullahi alayhi ya batu akan wannan yin tsarki da ruwa, sai yake cewa wa madhhabul jumhuri min as-salaf wal khalaf, madhhabar mafi yawancin malamai daga cikin malamai magabata da waɗanda suka zo daga baya, والذي اجمع عليه ائمه الفتوى من اهل الامصار, كما ابند كسن ذاك كراشي اجماعي ني نا malamai masu bada fatawa a buranan musulunci, ان الافضل ان يجمع بين الماء والحجر, cewa abin da yafi shine a hada ruwa da kuma hoji. Misali mutun ya biya bukatar sa yi bayan gida, to ya amfani da takaddar bayi sannan kuma sai zo ya sa ruwa, wannan shine abin da yake. Shi yace in ka hada bi fa yuqaddimu al-hadar awwala, sai mutun ya fara gabatar da hoji, thumma yasta'milu al-ma'a, daga nan kuma sai zo ya biyan tashi da ruwa, wannan shi yace. Sai ina jin ko a hankali ma kowa zai ce ai yafi ka hada biyu. فتخف النجاسة ويقل مباشرتها بيده, sai ya zama idan mutun yayi amfani da abun gogewa ya fara gogewa sai ya zama najasar ta yi masa sauki, sannan kuma idan zai taba wajen ya wanke da ruwa to sai ya zama ba zai samu najasa a hannunsa ba. Kaga wanda ya kora maganar sagiduna zaifa kenan, cewa in ne tsarki da ruwa to hannuna zai zama da kazanta kenan a ciki. To sai al-Imam Ibn al-Mulaqqim ya ce abinda malamai da yawa suka tafi a kai kusan ya zama ittifaqi ko ijma'i, shine a hada biyu, a fara gogewa sannan kuma sai a zo a wanke da ruwa. Ga hikimar sa, zai zama najasa bata makale ba, ba za a same ta a hannu ba. Wa yakunu ablagha fi an-nadafati, kuma sai ya fi kaiwa matuka a wajen tsafta. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل, يفي أما إذا متنزيزا بلا توايات, لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها, دو مروة أي تبيكي يزيل عين النجاسة زي كود إتأثل النجاسة سننكم مي وأثرها سنن بضاء ذو قرب تبا yaguwa aka sa za a wanke to ba za a ga gurbin ba, da a ce za a leka a gani ne to ba za a ga alamar najasa ba. An wanke asalin najasa, sannan bayan an wanke asalin ta sannan kuma gurbin nata da za ta bari a ga ganin ko kala kala ko launi launi ko kuma doyi, duk yana cin asa ko yana cin gurbin da najasa take bari, to ruwa ya tafi da shi. والحجر يزيل العين دون الاثر, اما ان هوجي zai amfani da shi shi abu da yake maka shine zai kauda asalin najasa, amma kuma me gurbin tananan ba mamaki a ji duhi, sannan ba mamaki a ga alama ta kala da wannan najasar ta bari a wurin, amma ruwa ne fa zai yi wadancan ayyukan guda biyu. Shine sai ya ce to asarin fa gurbin fa in aka amfani da hoge sai ce lakinnahu ma'fuun anhu fi haqqi nafsi, amma inda an yi amfani da hoge takaddar bayi ko dutse ko da akwai gurbin ko da ana jin doyin to ma'fuun anhu, shari'a ba za ta kama mutum da shi ba, ba za a kama mutum da shi ba, an yafe ba mutum. Wa tasihhu as-salatu ma'ahu ka sa'irin najasa, kuma ya halatta mutum ya je ya sallah, saboda da mutum zai yi bayan gida ko yayi bawali sai babu ruwa sai yayi amfani da hoge ko yayi amfani da wani abu mai kama da wannan, sai ya tafi ya je alwalarsa kuma ya je sallar shi, shi ce in taimama ce ita ma haka. To kaga shi ne, amma sabanin ruwa shi aiki biyu yake, yuziru ainan najasati sannan wa yuziru atharaha, zai kawar da asalin najasar bayan ya kauda ainihin najasar, sannan kuma ya kauda gurbinta ba doyi ba ba alama ba za a gani ba. To kun ga wannan kenan. So da haka a shari'ar musulunci amfani namiji ya amfani da ruwa ya hada da ruwa da hoge to shi yafi, amma idan zai zabi daya to ruwa shi yafi saboda waɗancan fa'idojin da kuma hikimomi guda biyu da suke cikin sa. Sannan fiqhu na karshe istishabu al-anazati fi al-qada'il haja, amfani da sanda wajen biyan bukata, me fa'idarsa, mecece fa'idar zuwa da sanda bayi inda suke tafiya da Usman da mai sun ambaci wasu fa'idoji daga cikin fa'idojin amfani da sanda. Dama yin sanda tana da fa'ida ko wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha, kaga fa'ida tafakkuki. Annabi Musa alayhi salam Allah ya tambaye shi yace masa me a hannunka, sa'alahu wa a'wa huwa a'lamu bihi minha, Allah ya tambaye shi amma ya fi shi sani, amma hanya ce ta karantarwa, ma me a hannunka dinnan shi hiya asaya, sanda ta ce atawakkau alaiha, nakan dogara da ita in zan yi tafiya. Wa hushu biha ala ghanami, sannan dabbobi na ina kado musu abinda za su ci, in naga wani abu a saman bishiya ina kado musu da sanda. Waliya fiha ma'aribu ukhra, sannan ina da wasu bukatu na daban wanda ba sai nayi bayanin su ba, Allah ka zan su a game da sanda. Ko to daga cikin fa'idojin sanda akwai raf'ul akwai akwai daf'ul aduwi wattiqa'us sab'i, sanda bayan gari suke tafiya su je su biya bukata. To akwai yiwuwar akwai abokin gaba, kaga sanda za ta yi wa mutum amfani, shine daf'ul adu, yin amfani da ita wajen tunkuɗa abokin gaba. Sannan kuma me wattiqa'us sab'i, sannan kila ka gamu da wani naman jeji a bayan gari, to sanda za ta taimaka maka matuka a wajen amfani, musamman ma kare kana samu ka kwala mai a hanci shi kenan, ba ka ba shi kuma. Sannan na biyu, namshu al'ardi sulbati inda qada'i al-hajati khashyata ghashashi, ana amfani da sandan nan in mutum ya je wajen biyan bukatarsa, to yakan yi amfani da sandan wajen haka inda zai yi najasarsa, inda zai biya bukatarsa, saboda tsoron kada wannan abin ya fantsaman masa, ko da bawali ne kila da zai haka wani rami da sandar yi bawalin a ciki, to zai fi masa sauki fiye da a ce ya yi a kan ƙasa an dauri, kuma kila ƙasa tana da tsauri sosai, sai ya zama bawalin kuma ya fi tsan masa a ƙafarsa ko kuma a jikinsa, kafin kuma babu wanda zai wanke an shiga wata lalura. To fa'ida ta biyu kenan da ya sa manzon Allah da ta sa masu sama yake amfani da sanda idan zai tafi biyan bukata. Fa'ida ta uku, ta'liqul amti'ati biha, idan akwai wasu ababe da mutum ya taho da su, to yakan kafa sandar sai ya dora, kamar misali wata yar jakashi, sai ya kafa sandar kamar tirce kenan, sai ya dora wannan jakar a saman sandar har ya biya bukatarsa. Fa'ida ta uku, as-sutratu bihati salah, suka ce bayan ya gama biyan bukata idan ya dawo zai sallah zai kafa ta. Ai akwai ruwa ya tabbatar da cewa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo masa da sanda aka kafa masa a gaba a matsayin sutura. Sannan fa'ida ta biyar, at-tawakkul alaiha, kamar zai iya dogaro da ita. Sannan fa'ida ta shida, yustaghu biha hal qada'il haja, ko zai yi amfani da ita ya kafa kamar yadda muka faɗi a kara a majalisin baya, cewa sai ya kafa ta sai dora wani mayafi ko kuma tufafinsa domin ta sha makanci tsakaninsa da mutane. To a takaice dai kenan. To shi yasa zaka ga magabata amma mutanen da suna amfani da sanda, amma sai da aka kirkiro hadisan ƙarya akai, amman mashabila asa faqad asa, ko wanda ya tafiya ba sanda to ya saba ma Allah. In kana da bukatar sanda ka rike sanda, in kuma babu bukatar sanda babu bukatar ta rike sanda, ba alama bace ta takawa, akwai bukata sai kai amfani da ita, Allah shi kyauta. To wannan kenan wasu daga cikin fiqhun dake cikin hadisi. Babun annahyu anil istinja'i bil yamin, babun da zai yi batu akan biyan bukata idan mutum ya biya bukatarsa an hana yi tsarki bil yamin, da hannun dama. An hana al-istinja bil yamin ay bil yad al yumna, an hana ayi biya bukata da hannun dama, saboda hannun dama hannu ne mai albarka. Kaga can ma Allah cewa wa ma tilka bi yaminika ya Musa, ne a hannunka na dama ya annabi Musa. Sannan da Allah madaukakin sarki ya bamu labarin cewa yana da hannu irin nasa wanda bai yi kama da wannan wani daga cikin halittarsa ba, ko ba a san irinsa ba, sai manzo Allah sun sai ce wakilta yadayhi yaminu, duka hannuwan Allah madaukakin sarki dama ne. Kuma dama lafazin al-yamin daga al-yumnu ne, abinda ake nufi da al-yumnu shine al-baraka, al-hiri ta daduwa. To shi yasa sai aka kira dama da al-yamin, ko shi yasa da Allah madaukakin sarki zai bamu labarin ma rubutu sai ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilu wa la takhutuhu bi yaminik, baka rubutawa baka kasance kana rubutu da dama ba, ai baka rubutu dama. To kaga al-yamin kenan. To shi yasa sai shari'ar mu ta musulunci a cikin hikimarta sai ta sa duk wani abu da zai zama abu ne da ya kasance wanda yake na kazanta, to ba a san a yi shi da hannun dama, sai aka ba wannan hannun na hagu ya zama shi ne aka dora ma wannan aikin shi zai yi da shi. Amma sauran ababe da suke na daraja da ɗaukaka, to su kuma sai aka ce a yi su da dama. To nan ya ce annahyu anil istinja'i bil yamin, al-imam ibn hajar yake cewa abbara bin nahi isharatan ila annahu lam yazhar lahu hal huwa lit-tahrim aw lit-tanzih. Al-imam al-bukhari yayi dabara ne domin akwai sabani da magabata suke da shi, wai da aka hana yin amfani da dama wajen tsarki shin haramun ne ko kuma makruhi ne. To al-imam al-bukhari sai yana son ya kauce masa sabanin, baya son ya shiga cikin sabanin, kawai sai ya ce annahyu. Shi kuma annahyu ala nawai fi usulil fiqh, hani kala biyu ne, akwai nahyu tahrimin, akwai nahyu karahat, akwai hani na haramci. Wa fa'al ladal aksari lil wujubi, ko wa qila lin nadbi aw al matlubi. Malamai suna cewa da umarni da hani asalinsu abu biyu ne, in umarni ne ko ya zama na wajibi ko kuma ya zama na mustahabbanci, to haka hani ma ko hani ya zama na haramci. Shi mai haramci shine idan kai akwai azaba ko kuma idan kai akwai bacin ibadarka, in abin ya shafi ibada. Domin akwai haramcin da za a ce mutum kai tsaye ba za ka ce ga zanubi ga ukubar da za a masa ba, amma kuma abin da yayi da yayi ba sai ya sake wani, sai ya sake wani. To akwai kuma makruhanci, shi kuma makruhanci shine an ci ayi amma idan mutum yayi ba za a ce ga laifin shi ba. To al-imam al-bukhari sai yana son ya kauce masabanin, shin haramun ne mutum ya amfani da hannunsa na dama a wajen tsarki ko ko a makruhi ne an yi sabani? Shine sai yake cewa al-imam al-hajar sai yace aw anna al-qarinata as-sarifata lin-nahyi 'an at-tahrim lam tazhar lahu wa hiya zalika wa hiya anna zalika adab min al-adab. Kama al-imam al-bukhari ya dauki cewa da aka hana ai amfani da hannun dama wajen tsarki bayan an biya bukata kaman wani ladabi ne daga cikin ladabba, shi kuma asalin ladabi a shari'ar musulunci to mustahabbi, kishiyan mustahabbi kuma makruhi, domin mustahabbi abinda an kai za a baka lada amma an ka bashi babu azaba a kanka, shi kuma makruhi abinda an ka bashi za a baka lada amma kuma da za ka aikata to babu azaba a kanka. Mun gane? To shi kuma asalin ladabi al-adab a musulunci, ladabi in an ce ladabi to wani abu ne da yake kaman magi a cikin miya, za a iya cin, za a iya shan miya ko ba magi, ko shine asalin al-adab a musulunci. to amma wasu daga cikin malamai daga baya suka ce al-adabu ala naw'ain akwai al-adabul wajib akwai kuma al-adabul mustahab akwai ladabin da yake wajibi akwai kuma ladabin da yake mustahabbi ina misalin ladabi na wajibi cin abinci da dama ta yaya aka gane cewa wajibi ne manzalin sama yaga wani abu yaga wani sahabin sa yana cin abinci da hagu sai ya ce masa kul bi yaminik sai ka ci da dama sai ya ce ma astati'u sai ni ba zan iya ci da dama ba manzalin sama sai aka mai ruwaya ya ce ma mana'ahu illa al-kibru ba abin da ya ana shi ma manzalin sama da a ce girman kai sai sa su malamai suka ce kila ma munafiki ne ba sahabi ba ne shi ke nan manzalin sama ya ce lastata'aka kada Allah ya baka ikon iyawa sai ya daga hannun mai ruwa ya ce fama rafa'aha ila fihi sai hannu ya makale ya kasa kaiwa baki manzalin sama ya masa addu'a ya ce lastata'aka to kaga ashe cin abinci da dama ladabi ne na cin abinci amma ne wajibi so daga a cikin ladabban musulunci akwai wajibai akwai wajibai to al-imam al-bukhari anan shi bai bayyana a gare shi ba shin wajibi ne ko ko mustahabbi ne ko kuma yana son ya kauce masa sabanin da malamai suka yi kawai sai ya baka sai ya ce babun annahyu an al-istinja'i bil yamin babun abin da yazo a game da hani a game da yin tsarki da hannun dama to kaga ya rage naka in ka tafi akan cewa hani ne na haramci to shi ke nan in kuma ka tafi akan cewa hani ne na makaruhanci to shi ke nan to ga hadisi an abi qatada radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه دقى صحاب من زن الله صلى الله عليه وسلم أبو قتادة الأنصاري أبو قتادة رضي الله عنه صحاب من زن الله صلى الله عليه وسلم سننس الحارث بن ربيعي الحارث بن ربيعي بن بلجمة al-ansari sahabi ne mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a daga cikin addu'o'in da manzon Allah sama ya masa manzon sa ne ya ce ya Allah ka tsare shi daga wuta kamar yadda ya tsare manzon ka Qatada ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya sannan daga cikin abin da manzon sama ya masa kuma mu'jizar manzon Allah sama ta bayyana an cire masa ido a yaki manzon Allah sama ya ce a je a dauko kwayar ido kwayar ido a ƙasa manzon sama ya maida ita ya ce wallahi na fi gani da wannan ida har ya tsufa wannan da manzon sama ya maida ya ce to na fi gani da shi to shi ne Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu yana da hadisai da ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل السماء يتي إذا شرب أحدكم إذا تيمكو زي شاروة فلا يتنفس في الإناء خير أن ينفاشي أسكن أبن شنسا وإذا أتى الخلاء سنن إذا يزو وجن بيا بقاتر سا فلا يمس ذكره بيمينه تخير على أورس لدعما ولا يتمسح بيمينه سنن إذا يقم بيا بقاتر سا تقد يشاري قزنتر دهن دعما hadisin ya karantar da mu abu uku abu na farko shine at-tanaffusu fil ina yin numfashi idan za a sha ruwa ai kana da iska biyu ko akwai iskar da ke shiga akwai iskar da ke fita iskar da ke shiga kana shakar iska ce wacce take lafiyayya iskar da kake fitarwa kai kuma kana fitar da cuta ce duk da kuma takan zama amfani ga wasu tsirrai fulawoyi da makamantansu wannan iskar da kake fitarwa ita kuma kana ba su haka Allah madaukaki sarki ya tsara kana shaka suna baka mai kyau sannan kai kuma kana fitar da taka su kuma suna da buƙatar ta haka Allah madaukaki sarki ya tsara to amma da za ka zauna wani lokaci baka shaki wannan sabuwar ba ta wani lokaci za ka mutu ko to shi yasa sai in za ka sha ruwa sai aka hana ka, kai kake shan ruwa kar ka zama kana fitar da kuma kazanta kuma kana mai da shi. Hikima ce ta shari'ar musulunci wannan bangaren na wannan hadisin, sai da aka samu wani bature ya dauke shi ya nazari a kansa. Idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina, idan ɗayan ku zai sha ruwa ko zai sha wani abin sha, to kai ya rika numfashi a cikin abin shan nasa. Bature farfesa sai da dauki wannan bangaren na wannan hadisin yayi dirasa, ya rubuta katan littafi akan wannan. A wata magana ma ana cewa wannan hadisin shine sanadiyar musuluntarsa, sai ya ga kalma mai tsoki amma ya rika fitar da abubuwa na ilmu ma masu yawa a ciki na zaman lafiyar mutum da kuma lafiyar jikin shi. Shikenan, to sai a samu musulmi shi kuma bai yadda ba, a ce masa ga hadisin manzon sama ya rika yin wasu abubuwa kuma ya ce shi mai imani, a ga akwai matsala, akwai damuwa. To abu na farko kenan, an hana musulmi idan zai sha ruwa. Shi yasa daga cikin siffar shan ruwan manzon sama, kana shubuhu masfan, manzon sama kamar tsotsar ruwa yake, eh kamar tsotsar ruwa yake. Saboda me? Saboda kauce ma numfashi. Amma ka dauki abu katon kofi ko kwanan sha kai haka kwal 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 ba dagawa, sai ka gama shanyewa sannan sai ka miƙo kwano, an koma ta kai haka a gaban ka, sai ka ji kunya, sai ta rena ka, kawai an miƙa maka kunu kawai shikenan, sai kai haka da hannu biyu wani zaka ga yayi kwal kwal, kawai ya hada a ka rika yi kana saukewa, zai fi lafiya a makoshinka kuma ya fi lafiya a kirjinka, kuma hanjinka zai fi isa zuwa gare shi lafiya lau. Sannan kuma gashi ka kauce ma wannan illar da manzo Allah sama ya faɗa cewa kada mutum ya numfashi a ciki, saboda babu alkhairi sai a cikin bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan nabi sai ce wa idza atal khala'a fala yamassa dhakarahu bi yamini, idan ya zo zai biya buƙatarsa to kai ya kama al'aurarsa da dama. Akwai riwaya da ta zo take cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yamassa dhakarahu bi yaminihi idza atal khala'a, duk wanda ya yi imani da ranar lahira, ya yi imani da Allah da ranar lahira, to kai ya kama hannunsa da al'aurarsa, kai ya kama al'aurarsa da hannunsa na dama idan ya zo zai biya buƙatarsa. Hannun dama ba a yi shi don wannan aikin ba, an yi shi don wasu abubuwa ne masu daraja. Kaga kishiyar da sai manzon sama aka ce kana rasul sama yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi, manzon Allah sama yin abu da dama yana bashi sha'awa, yana burge shi, yana sha'awar yi abu da dama. Kamar me? Fi tana'ulihi, in zai fara sa takalmi dama yake fara sawa. Wa tarajjulihi, idan zai taje kansa to yakan fara da bangaren dama ne. Wa tuhuri, haka nan idan zai yi wanka to bangaren dama yake fara wankewa. In zai yi alwala dama yake fara wankewa. Wa fi sha'nihi kullihi, haka nan dukkan lamuransa waɗanda suke masu daraja manzo Allah sama yana yin su da dama ne. To wannan hadisin sai ya ware, sai ya ce wala yamassala yamassanna dhakarahu bi yaminihi, kada ya kama al'aurarsa da dama ya yi da hagu. Hagu shi ne, to me hikimar da ta sa Allah, me ce ce hikimar ta sa Allah ya maka hannun dama da hagu ya baka biyu? Kowanne da aikin shi, kowanne da aikin da Allah madaukakin sarki ya sa shi ya yi. Wala yatamassah bi yaminihi, sannan idan ya gama yin bayan gida ko bawali to kai ya share bawalinsa ko bayan gidansa da hannun dama da hagu zai. Kaga fikihun da al-Imam al-Bukhari ya kafa babin sa kenan akan cewa ba a yin amfani da dama a wajen yin tsarki, da hagu ake amfani. To wannan shine, akwai abubuwan da ittifaqan da dama ake yin su, akwai abubuwan da ittifaqan da hagu ake yin su, akwai abubuwan da ittifaqan malamai sun yi ittifaki akan ba a yadda da ayi su da dama ba, akwai abubuwan da an yi ittifaki ba a yi ba a yadda ayi su da hagu ba, da dama ake. Akwai abubuwan da kuma aka yi sabani akan su, wasu malamai suna ganin ayi da dama, wasu kuma suna ganin ayi da hagu. Ina misalin su aswaki al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi a cikin al-Majmu' Shahh al-Muhazzaf da kuma Shahh Muslim ya kawo sabanin da malamai suka yi akan hukuncin idan mutun zai yi aswaki da ina zai fara goge baki. Kamar yanzu misali a ce buroshi, zaka amfani da buroshi, to ina zaka fara gogewa? Wasu malamai suka ce ai yana cikin aikin kazanta ne, so da haka hagu za a fara. Wasu kuma suka ce a aswaki abu ne mai daraja, kuma tsafta ne, yana cikin wafi duhuri fi. Saboda haka idan mutum zai yi aswaki sai ya fara da dama. To babu wani kauli rajihi akan wannan, duk wanda ka fara da shi baka yi laifi ba, ko ka fara da dama ko ka fara da hagu goge bakinka, to baka yi laifi ba. Sannan akwai sa zobe, an yi sabani akan sa zobe, shin da dama a dama ake sa zobe ko a hagu? Akwai wannan sabanin da malamai suka yi, wasu suna ganin dama za a sa, wasu kuma suna ganin hagu, wasu kuma suka ce dinga ka sa baka yi laifi ba. Sannan agogo, shi ma an yi sabani kan sa agogo, dama ake sa agogo ko hagu ake sawa, shi ma dinga ka sa baka yi laifi ba. Fita gida, da dama ake fita gida ko da hagu, shi ma malamai sun tattauna kansa, da dama ake fita ko da hagu, sun yi sabani akai haga. Amma dai abin da yafi ka fita da dama ai ko, sannan za ka shiga kuma ka shiga da dama, kaga ciki lafiya baka lafiya. Amma irin su masallaci, ittifaqan da dama ake shiga a fita da hagu, bai da hagu ake shiga a fita da dama ko sa tifati, ana kwafa tifati ne hagu ake fara kwaɗewa, sawa kuma a fara sa dama, domin sun tabbatar da haka ne ta hanyar takalmi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai sa takalminsa dama yake fara sawa, gashi can a wancan hadisin muttafaqun alaihi ya ujibuhu tayammum, sai aka ce fi me fi tana'uli, in kuma zai kwaɓa takalmin to hagu yake fara kwaɓewa, to haka sauran tufafi su ma, in mutum zai sai fara kwaɓe hagu, amma idan zai sa sai ya fara sa dama. To waɗannan matsalolin akwai su da malamai suka yi magana kansu, amma wannan na kama al'aura da dama, to kauli razihi haramu, domin wancan hadisin da ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to kada ya kama al'aurarsa idan ya zo zai yi bukata da dama, sai dai idan yana da lalura ko hannu ɗaya yake da shi ko kuma hannun shi na dama bai da lafiya, to wannan ad-darurat tubihu al-mahzurat, wannan ka'ida ce sananniya ko. Abinda yake haramun idan aka shiga lalura to shi kenan sai ya zama halal. Sannan kuma la muharrama ma'al ittirar, idan aka shiga matsi to ba za ka ce wani abin da yake gashi haram bane, a halal sai ya juye ya zama halal. To wannan shine fiqhun da ke cikin wannan hadisi. Babun al-istinja'u bil hijarati, babun da zai yi batu akan yin tsarki bil hijarati da dutse. Dan al-Imam al-Bukhari ya ce al-istinja, amma mafi yawancin malamai sun fice masa al-istijmar, domin a nuna cewa asalin sa ga asali, al-aslu al-ma'ani, asali amfani da ruwa, sai idan ya zama babu ruwa ne sannan za a ce amfani da dutse. To shi yasa kawai sai suka ce al-istinja, amma sunansa al-istijmar ne, al-istijmar daga al-jamratu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نهوه ولا تأتني بعظم ولا غوث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. Babun al-istinja'u bil hijara, babun da zai yi bayani akan cewa ya halatta ai amfani da duwatsu ko tsakankwani wajen biyan bukata wato ai tsarki da su hikimar in babu ruwa ai ana yin taimama ko to shi ma haka anan idan babu ruwa sai ai amfani da ne sai ai amfani da kogi ai amfani da dutse a karkashin ka'ida su tafi kifu da suke cewa idza ta'azzara al-asl yusaru ila al-badl idan aka rasa asali to sai a koma zuwa ga makofin asalin al-asl shine al-ma asali ainihin shine amfani da ruwa amma idan ba a samu ruwa ba to shikenan sai amfani da dutse ko makamancin dutse abinda zai zama yana da irin hukuncin sa daga sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu abdurrahman ibn sahab aqwa sahaba sahabin da yafi kowane sahabi yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam na bi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatihi alhali manzon sama ya fita domin ya je biya bukatar sa sahabbai ba sa son su ban manzon Allah sama shi kadai to da ka Abu Hurairah da ya ga manzon Allah sama ya bi hanya sai je biya bukatar sa shikenan sai ya bi bayan sa fa kana la yaltafitu manzon Allah sama ya kasance bai waigowa bai waigo ba fa da nautu minhu hasse da na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ibghini ahjaran je kaka samu min duwatsu kanana astanfid biha zan tsarkake da su astanfid zan kore najasa da su zan tayar da najasa daga jikina da su shine asali ai daga annafdu ne astanfid haka ce nafaza shine ka kore a wacce a wani hadisi aka ce fa kana yastanfidul ma'a bi yadihi ko riwayar maimuna bint al-harith wan kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo mishi abin da zai tsantsama jikin sa sai manzo sallama sai ya ki ansa yace mata tafi da shi sai ya rika fitzar da ruwa da hannun sa to shine asalin kalmar din aw nahwahu ko kuma manzo sama ya ko kuma ibn manzo sama yace wata kalma ba wannan ba amma wala ta'tini bi'azmin kakka zo min da kashi wala rausin sannan kakka zo min da turusu na awakai kakka zo min da turusu na awakai wato bayan gidansu dukkanin su ba a tsarki da su fataituhu bi ahjarin bi tarfi siyabi sai na zo min manzo Allah sallama da wasu duwatsu bi tarfi siyabi na sanya su a wani bangare na mayafi na saboda girmamawa dutsen da manzo sama zai tsarki da shi Abu Hurairah radiyallahu anhu sai ya sa shi a tufafinsa dutse wannan bayan Allah sun san waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wani abu da zai kai zuwa ga gare shi na batanci ba sa wata da shi dutsen da zai tsarki da shi bai dai huko da hannu ba saboda girmamawa sai yasa a tufafin shi sallallahu alaihi wasallam haka suke girmama shi fa wada'tuha ila janbihi da naje sai na aje manzo Allah sama a gefe wa aghattu anhu sai na kauda kai daga manzon Allah sama na juyo falamma qada atba'ahu bihinna lokacin da manzon sama ya gama biyan bukatar sa sai ya bi wannan najasar tasa ko kuma wajen da ya biya bukatar tasa bihinna da wannan duwatsun wato yayi tsanci da su kenan hadisin yana karantar da mu daga cikin ya halatta ai tsarki da hoki a lokacin da babu ruwa in babu ruwa sai amfani da dutse su ne shine zai zama a makofinsa sannan hadisin da yana ƙara tabbatar mana duk lokacin da mutum zai yi bukata biya bukatarsa to ya koma can gefe kai yayi a cikin mutane ko da ba wali ne baya cikin mutunci irin yadda mutane suke bin titi ka zo wucewa kai ta ganin mutane da yanda suka samu su kwaba wandan su suna biyan bukatarsu yana cikin lalacewar al'umma yana nuna shedarta da kunya kaga mutum shekarun shi 50 60 ko kasa da haka ya kwaba wandansa baya jin kunya a duk inda ya samu shi ke ne biya bukatarsa ba daidai ba inna allaha hayyun sittir Allah madaukakin sarki yana son rufa asiri kuma yana da kunya saboda baya son bawansa ya rika yin abubuwa kaba kaba ba daidai ba sannan wannan hadisin shi ma yana nuna yadda sahabban manzo sama suke kula da shi suke tsare shi sannan ba sa son su ga yayi nisa da su sannan hadisin yana nuna mana khidmatu ahlil fadl shiwa yima wadanda suke da falala hidima ga abinda sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu yima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hadisin ya tabbata mana da cewa ba a tsarki da wadannan ababan biyu ba a yi da kashi me yasa manzo sun ce fa ammal azmu fa innahu ta'amu ikhwanikum min aljinn kashi kan ku bata shi domin abincin ɗan uwanku ne daga cikin aljanu daga cikin falalar da Allah ya madan adam sai ya ci sannan aljani zai samu kage wannan fifiko ne na fili sai ya ci abinda ya ci shikenan haka suka zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu su dauki kashin da ɗan adam suka ci su je su ambaci a sunan Allah a ciki su ci azumi kenan so daga ba a tsarki da shi sannan ko ba a yanka da shi ba za ka dauko kashin kai yanka da shi ba ba a yi sannan gaus tuho so na awaki manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu la yutashiru shi kuma baya tsarki ai kazanta ce ya za ai kazanta za ta kori kazanta ha ai kazanta ba ta fi kazanta ba saboda ka ba a tsarki da bayan gidan dabbobi sannan kuma ba a yi da kashi kowanne da hikimarsa sannan hadisin ya karantar da mu dai yadda sahabbai suke girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hadisin ya karantar da mu kauda kai ba a san mutum ya je wani na biyan bukata wani na kallon shi kaga sai ya ce wa araftu anhu na juyo na bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma babban fikihun hadisin dama shine jawazu listinja'i bil hijara halaccin a biya bu ai tsarki bayan an biya bukata ta bawali ko bayan gida da duwatsu الله مدوكين سكيتي مكيمو الله سبحانه وتعالى البركة أشر يومه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانكاتو كفار وانكي خنو وانكا خافون كشجد سوء الشن أبون ألو لك كوبا هكا أكتشيبا وانا ميتقد دا أنشاي مبياني كنتك أبتن بيدي كي نصون كارن تاتبا amma dai yana tambaya ne ya halasa ai addu'a bayan sallar farilla matsala ce da an sha magana kan ta mun san ko so ne akai maganar ta anan ko kila ba ko ne ko kuma ya manta kwaruna ta cinye mishi karatun ya halasta mutum yayi addu'a bayan sallar farilla ya halasta abinda suke sabani akai zai daga hannu amma ba addu'a ba ba addu'a ake magana ga ya halasta ayi addu'a bayan sallar farilla amma abinda malamai suka yi sabani akai zai yi haka ya dage hannu wasu suka ce zai wasu suka ce ba zai yi ba kauli radihi zai so da babu hannun da ya zo cewa ka ai kuma asali idan mutum zai yi addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa a dage hannu so da haka sai ka dage hannu kai addu'a ka amma babu sabani akan addu'a bayan sallar farilla ana yi kana gama sallama addu'a kake fara yi cewa kake astaghfirullah me kai astaghfir me astaghfir kashi atlubu maghfiratak wannan alhamdulillahi wasirri ta ila talab ne ma kake ya Allah ka gafarta mini ka fada har so nawa so uku har sai addu'a allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dal jalal allahumma a inni me kake ya Allah ka taimaki kana magiya ana zikirka akan in ta zikiranka in ta ambatanka wa shukrika in ta gode maka wa husni ibadatik kuma in zama ne kyautata bauta a gare ka me kake kaga da addu'a kake so daga abinda malamai suke magana kai shine mutum zai daga hannu ko ko ba zai daga hannu ba ina jin an fahimta kai ne na karshe insha Allah ya halasta inda dalilin yi in akwai dalilin da ya matsa ma mutum ya sai in kuma babu dalili asali shine mutum ya tsugunna ya yi amma idan akwai dalili na lalura da mutum ya tsinci kanshi a ciki in ka tafi wasu wajajen babu wajen da za ka yi ba za ka tsugunna ba kana zuwa nan ka tafi wasu garuruwa ko ka shiga wani otal to ba inda za ka tsugunna kai ba wani sai a ce ba za ka yi a tsaye ba dole a tsaye za ka yi s sai ka san yadda zaka yi amma baka taba yi ba a ranar lalura ta kama ka Allah shi kyauta wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum